sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo assalamu alaikum. Aisha Tusile ce da Ibrahim Garba da sauran abokan aiki. Muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Juma'a 21 ga watan Fabrairu shekara ta 2020. Cikin shirin namu na yanzu za a ji kokari da masana da masu ruwa da tsaki a harkar aikin jarida ke yi wajen dakile amfani da kalaman batanci a dandalin sada zumunta da ma harkar aikin jarida baki daya.
Matasa su ne kan gaba-gaba, shi yasa muka fi mai da hankali wajen tattaunawa da matasa din a makarantu ne, a kungiyoyi ne, a unguwanni ne, amma kafafen sada zumunta. Misali, duk zaurukan da muka ga cewa matasa sun fi mu'amala da su, mukan je mu zauna mu samar da wani ɗakin shan magani.
To idan aka biyo mu za a je cikakken wannan rahoto. Muna nan kuma dauke da tubalin tsaro wanda Hassan Maina Kaina zai gabatar. Amma duk sai kun sha labaran duniya. Ibrahim Garba.
To assalamu alaikum ayi saurare ga labaran. Adadin sabbin kamuwa da cutar murar nan ta coronavirus ya sake karuwa a lardin Hubei na kasar China zuwa yau din nan Juma'a bayan cutar ta danyi sauki na tsawon kwanaki biyu a jere. To amma duk da haka dai adadin na yanzu shine mafi kankanta tun bayan karshen watan Janairu. Hukumar lafiya ta lardin na Hubei ta bada rahoton sabbin kamuwa 411 din nan Juma'a, wanda ya dandara adadin na jiya Alhamis wanda 349 ne. Haka zalika hukumar ta ce an samu sabbin mace-mace 115. A Wuhan, headquarter lardin na Hubei ne aka fara samun barkewar wannan cutar a watan Disamba. Director General na Hukumar Lafiya ta Duniya WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus jiya Alhamis ya ce alƙaluman baya-bayan nan da China ta gabatar kan cutar murar coronavirus sun bashi ƙarfin gwiwa ganin sun nuna alamar cutar na lafawa. To amma ya ba da shawarar a ci gaba da bayar da himma wajen ƙoƙarin daƙile cutar. Wata alƙaliyar kotun tarayyar Amurka jiya Alhamis ta zartar da hukuma Roger Stone, wani daɗaɗɗen ɗan jam'iyyar Republican kuma daɗaɗɗen yardaje na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump, hukuncin ɗaurin shekaru sama da uku a gidan yari saboda samunsa da laifin yunkurin hana majalisar dokokin Amurka gudanar da bincike akan kaɗa London ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. Wannan hukuncin kimanin rabin adadin wanda wasu masu gabatar da ƙara a madadin gwamnatin tarayya suka so a yanke masa ne kafin Attorney General ɗin Amurka William Barr ya yi watsi da shawarar su, wanda hakan ya janyo babbar takaddama da zargin cus siyasa a harkar shari'a. A wani jawabin da ya yi a Las Vegas bayan da aka zartar da wannan hukuncin, Trump ya cecceki lamirin gurfanar da Mr. Stone a kotu a matsayin rashin adalci. To amma ya ce zai kyale bangaren shari'a ya yi aikinsa kan batun a maimakon yin afuwa ma aminin nasa. Lauyoyin Stone dai na son a sake wannan shari'ar. A Najeriya, a halin da ake ciki kuma wannan cuta ta murar coronavirus na illa ga harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya, ciki har da Najeriya, inda dimbin 'yan kasuwa kan dunguma zuwa China kowace shekara su siyo kaya, inda kuma a halin yanzu hukumomi suka ce a jinkirta zuwa China har sai an shawo kan wannan cutar. Wani ɗan kasuwa a Abuja, babban birnin tarihin Najeriya, mai suna Osita Chukwu, wanda ya fara harkar sayar da kayan kujeru da gado da janareto tun shekaru 20 da suka gabata, yakan tafi China sau da yawa a shekara guda don siyo kaya, amma yanzu yana mai cewa
for now the goods are no more coming as supposed to be coming as it used to be come before.
Osita ya ce a halin yanzu kan kayan ba su zuwa kamar yadda ya kamata, kuma hakan na shafar mu matuƙa. 'Yan waɗanda muke da su kuwa a Latilas muke ɗan ƙara musu kuɗi mu sayar, saboda muddin ka sayar da su kan farashin da kai niyyar sayar da su a lokacin da ka siyo su, kuma kana son ka ƙara siyowa, hakan zai jawo matsala saboda hatta waɗanda muka siyo tun can baya sun kasa isuwa.
sauran labaran da muke dauke da su masana da masu ruwa da tsaki a harkar aikin jarida a fadin duniya na ƙara kaimi wajen dakile amfani da kalaman batanci a dandalin sada zumunta da ma harkar yada labarai baki daya. Wannan ne yasa ƴan jarida daga kafafen yada labarai daban-daban suka amfana daga bita akan irin wannan yunkuri a can jihar Adamawa, Najeriya. Ga wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdul Aziz da cikakken rahoton.
Cibiyar fasaha sadarwa da cigaban jama'a wato Center for Information Technology and Development CIDA tare da haɗin gwiwar hukumar tallafa a ƙasashe ta ƙasar Amurka wato USAID su ne ko suka shirya taron bita ga ƴan jarida da kuma sauran masu rar zaki domin kaucewa rahotanni da za su iya haifar da tashin hankali wato hate speech.
Generally, the basis of inner identity or linguistic affiliation or religion or gender or region
Masana sun kotabo illar yada rahotannin ƙarya da kalaman ɓatanci da wasu kafafen sadarwa ke yi, inda cibiyar ta bayyana cewa akwai fa buƙatar ƴan jarida su haɗa hannu domin dakile irin wannan lamari da ke kawo ƙasa ci baya. Malam Hamza Ibrahim da ke ma cikin manyan jami'an cibiyar ta CIDA ya ce yada labaran ƙarya ko ɓatanci a cikin al'umma, musamman wanda kafafen sada zumunta ke yi, na matuƙar jefawa jama'an ƙasa firgici da kuma tashin hankali, don haka akwai buƙatar haɗa hannu waje guda domin kawar da irin wannan ɗabi'ar.
Matasa su ne kan gaba-gaba, shi yasa muka fi mai da hankali wajen tattaunawa da matasa ɗin a makarantu ne, a ƙungiyoyi ne, a unguwanni ne, amma kafafen sada zumunta misali duk zaurukan da muka ga cewa matasa sun fi mu'amala da su, muka je mu zauna mu samar da wani ɗakin shan magani da ake kira misali kaman clinic. Mu gaggaya wa mutane illolin waɗannan kalamai na tada tarzoma da hanyoyin da za a iya bi a kawar da su musamman a kafafen sada zumunta, don su kansu waɗannan kafafen sada zumunta na zamani ɗin ai akwai ka'idoji da dokokin amfani da su, ba su amince a yi amfani a yaɗa waɗannan kalaman ɓatanci ko kuma kalaman da za su iya tada tarzoma da jama'a ba.
To wai ko mai ƴan jarida wanda aka shirya taron bita da ne suke cewa Yakubu Musa Uba, wakilin kamfanin dillancin labaran Najeriya ne ta nan, ya ce sukan su ma shirya domin faɗakar da al'umma.
Mun ƙara samun fahimta ne game da shi HSP kalaman ɓatanci da yadda za ka yi ka gane shi da meke, wani irin bayani za a yi ma matsayinka na ɗan jarida ko saƙo da za a ba ka yaɗa, yadda za ka tantance shi ka gane wannan yana ƙunshe da wannan kalamai na tashin hankali da sauransu. To duk irin wannan abubuwa haka kuma mun fahimta insha Allah, daman can mun san da irin wannan abubuwa, amma wannan abin ya ƙara mana fahimta kuma ya ƙara mana basiran yadda za mu gano shi ko da an yi shi a dunkule ne, saboda mu kiyaye. Sannan ta ɓangaren mata kuma ma yadda ake musguna musu a siyasa da yadda mu ƴan jaridu za mu taimaka mu ba su ƙwarin gwiwa su isar da saƙonsu.
To wai ko anya sauran al'umma sun ma san da illar yaɗa kalaman ɓatanci ko tunzurawa ko na hate speech, ga ma dai ta bakin wasu a jiyar Adama da Taraba.
Sunana Baba Yali Kawu Jimeta. Abunda na fahimta da hate speech wato kalaman tunzurawa ko kuma kalaman ɓatanci, domin duk inda aka maka kalaman tunzurawa zai sa ka kai abunda ba kai niyya ba, ko kuma cin zarafi ga wani in aka yi kalma na kalaman ɓatanci ko tunzurawa. Gaskiya shi kalaman ɓatanci bai da ma rana ko kaɗan, domin yakan sa mutum ya yi abunda bai yi niyya ba. Ta kalaman ɓatanci za a iya yin yaƙi ko tashin hankali.
Sunana Ilyasu Jalingo. Ba danganta wajen kalamai da maganan gefen addini, alal misali a ce in ga kana wannan ba za a ce a wannan rabu da shi ɗan shi'a ne, ko kuma a ce a rabu da shi kawai wannan ɗan kaza ne a ji ko ɗan Izrala ne, ai shi yasa yake wannan magana, ko kuma a wannan ɗan ɗariƙa ne shi yasa yake wannan magana. To irin wannan abu ne a danganta abun mutum da wani abun da ba haka ba. To wannan abubuwan kuma kalamai ne wanda suna da muni sosai akan yanayin rayuwa, kuma shi yake kawo yaƙi-yaƙi ma. Don irin wannan kalaman suna iya kawo yaƙi ƙasa da ƙasa, suna iya kawo yaƙi a tsakankanin mutane ko ƙabilu.
Yanzu mahukunta Najeriya na ma ƙoƙarin kafa dokar hana yaɗa irin waɗannan kalaman, batun da masana kuma ke ganin fada walakin wai goro amiya.
Misali akwai gwamna wanda yake zaune, muna da hujjoji wanda gwamna ne ya yi irin waɗannan lafuzza da kalamai da sauransu. So misali idan kana maganar doka, wanda suke dokar a fara aiwatar da dokar akan wannan gwamna mana misali. Ko ufan ba a ce ba, kuma irin ko zaɓuɓɓuka da aka yi a baya, mun ga bayanai da kalamai musamman zaɓuɓɓukan kogi da bayarsa, akwai abin da ake kira dangerous speech, ba ma hate speech ba, wato kalami wanda zai iya tada tarzoma kusan na nan take. An yi su kuma rikice-rikice sun bayo baya har ya kai ga kashe mutane. Saboda haka kage idan har ana so a dauki mataki a magance wadannan abubuwa me yasa bamu ga an yi wani abu a wannan lokacin ba anan yake ga mu ya kamata ga misali ba kawai abu nan ba doka tana da kyau amma akwai ayyukan da ya kamata a yi su kafin doka
Hamza Ibrahim kenan na Cibiyar Sidat wanda kuma fata mako shine Allah sa ake yin abin da ya dace Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Nigeria
Ibrahim Abdul Aziz da wannan rahoto yanzu kuma ga Ibrahim Garba dauke da sauran labaran
To shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar korar wani babban jami'in hukumar leken asiri bayan wani bayanin sirri da aka yi ma yan majalisar dokokin kasa game da makomar zabe mai zuwa a cewar rahotanni jaridun The Washington Post da kuma New York Times ji Alhamis sun ce shugaban kasa ya hasala bayan da ya ji labarin bayanin da aka yi a makon jiya ma yan kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri saboda ya damu cewa jami'in ya yada wasu bayanan da za a iya amfani da su a mar illa dan haka sai Trump ya kira mukaddashin daraktan hukumar tsaron kasa Joseph Maguire zuwa ofishinsa a washegari inda nan take yanke shawarar maye gurbin sa shugabar Jamus Angela Merkel ji Alhamis ta yi Allah wadde da bambancin launin fata da kuma tsauraran ra'ayin masu fifita jinsin farare bayan wasu harbe-harben da aka yi da dare da suka yi sanadin mutuwar mutane tara baya ga wasu tudama da suka ji raunuka yan sanda sun ce wani dan bindiga ne ya bude wuta a wasu wurare biyu na shaye-shaye inda baki kan hadu a garin Hanau na yankin tsakiyar Jamus gabas kadan da birnin Frankfurt yan sanda sun ce an samu gawar waki biyu a wani gida da aka binciko kuma ana ganin na maharbin ne da mahaifiyarsa da take magana kan al'amarin shugabar Jamus Angela Merkel ta ce ta himmantu ga yin fito na fito da duk masu yunkurin raba kawunan mutanen kasar ta wajen amfani da jinsi ko kabilanci tace yayi wuri sosai a yanke hukunci na ƙarshe za a dau duk wani matakin da ya dace don binciken kwakwa kan wannan mummunan kisa to amma abubuwan da suka bayyana zuwa yanzu na nuna cewa maharin yayi aika-aikar ne saboda halin kiyayyar mutane masu iri daban ko kuma kamanni iri daban da kuma addinai daban-daban
Ya kuka saurara wanda Ibrahim Garba ya karanto mana daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wannan shiri na zuwa muku ne kan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan wakar yanzu kuma lokaci ne da zan koma gefe guda domin ku saurari tubalin tsaro
Masu sauraro assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin na tubalin tsaro, shirin da ke taba batutuwan da ke da alaka da tsaron. A cikin shirin namu na yau, zamu duba batun rigimar da ta bullo kai ne tsakanin mai bayar shugaban kasa shawara kan sha'anin tsaro, Major General Babagana Manguno, da kuma shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Najeriya, Malam Abba Kyari.
Dama da farko Abba Kyari ne, kowa ya san tasirin Abba Kyari a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. General Manguno, idan ka duba, wato ya riga an bar wato turuwa ne tuttuke. To ga na Manguno dai bayan zabe ya dawo, kuma har yanzu shine wato ainihin yake riƙe da wannan mukami na mai bawa shugaban kasa shawara a harkokin tsaro.
Zaka ga dishu a gabanin rundunoni da sauransu kullun suna cikin sun tafi abin nan fada shugaban kasa, wanda bai kamata ba. Yanzu a America ai kaga ba za a yi wannan irin waɗannan abubuwan, wallahi duk su ne suka taru suka cinkushe suka hana a samu maslaha akan waɗannan abubuwa da suka addabe mu a kasan.
Tunda zaki yiwu su manyan hasoshin kasan nan su rika samun wato umarni daban-daban daga wurare daban-daban.
To madalla, a wannan mako mai karewa ne rikicin cikin gida da ke ruruwa a fadar gwamnatin Najeriya ya ƙara bayyana ƙarara, inda mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro, Major General Babagana Manguno, ya zargi shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Najeriya, Malam Abba Kyari, da yin shishigi a cikin harkar tsaron ƙasa. General Babagana Manguno ya zargi Malam Abba Kyari da baiwa manyan hafsoshin sojojin ƙasar umarni wani lokaci ma ba tare da sanin shugaban ƙasar ba, wanda ya umarci manyan hafsoshin da su daina ɗaukar irin wannan umarnin. Babagana Manguno kazalika ya ce shugaban ma'aikatar fadar gwamnatin Najeriya yana kiran taro da manyan hafsoshin sojojin ƙasar da ma jami'an diflomasiyya akan harkar tsaron, wanda ya ce hakan ya saɓawa kundin tsarin mulkin Najeriya kuma na da haɗari ga sha'anin tsaron ƙasar. Akan haka, tsohon babban kwamandan runduna ta bakwai na sojojin Najeriya, Manjo General Junaidu Sani Bindawa, ya yi tsokaci.
Mai ba shugaban kasa shawara akan abin tsaro, kaga shi ne kaman ai coordinating center office din shi. Akwai wani abu da ake ce ma Joint Intelligence Board, ya kamata suna nace ina ji ko wata-wata ne ko after 2 weeks ne, yanzu yau sharaban da su yi wannan meeting din ma. In za su je sai su tura su waɗannan shugabannin rundunonin sojoji da shugabannin irin su SSS da sauransu dai. Sai ka ga yawanci an ce maganar tsaro kuma maganar tsaro ake. Ga meeting ya kamata a je a yi, amma za ka gani ba a zuwa. Kuma in za a irin waɗannan meeting ɗin yana shi a matsayin shi na mai ba shugaban ƙasa shawara akan tsaro, an kaga abubuwan ba za su yi. Abu ne wanda ya taru amma bar abin da shi abin nan constitution ɗinmu ya ce, an koma wani abu tsari na daban. Za ka ga dishu a gabanin rundunoni da sauransu kullum suna cikin sun tafi abin nan fadar shugaban ƙasa, wanda bai kamata ba. Yanzu a America ai kaga ba za a yi wannan irin waɗannan abubuwan, wallahi duk su ne suka taru suka cinkushe suka hana a samu maslaha akan waɗannan abubuwa da suka addabe mu a ƙasar nan. Ko ina ƙara faɗa ne, amma dai gaskiya a can su duba, shugaban ƙasa ya duba, a bari ruwa ya gudana, wannan abubuwa a gama su da wuri.
To ko yaya ƙwararru ke kallon wannan dambarwa? Ga ta yadda Dr. Kabiru Sufi yake kallon wannan al'amarin.
Rigimar da ta ƙara nuna cewa dai wato wannan matsala da suke faruwa ta gaba ɗaya harkar tsaron ƙasa ɗin, da kuma duban da ake mata na cewa ya abin ya kasa zuwa ƙarshe, to wataƙila a ce akwai wasu dalilai ɗin da ba su fito fili da a baya ba. To wannan shi ne abin da takaddama take ɗan nunawa cewa kenan.
Wannan takaddama kana ganin za ta iya wa sha'anin tsaron ƙasa illa?
Za ta iya yi, tunda za ta yiwu su manyan hafsoshin ƙasar nan su rika samun wato umarni daban-daban daga wurare daban-daban, tunda kamar yadda aka ga takardar korafi ɗin wadda aka ce ta fito ne daga ofishin shi mai ba da shawara ɗin, wadda ta nuna cewa kamar su daina daukar umarni daga ofishin shugaban ma'aikata cikin gida din. To wannan ya nuna cewa zai iya shi kuma ba su umarni din kuma wasu daga cikin su dauka wasu kuma su da wani shiwon can shugaban ma'aikata cikin gida din. To kaga idan ana samun umarni da yake cin karo da juna to za a iya samun matsala din.
Shi ma General Bindawa yace wannan takaddama dai na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya ke fuskantar matsalolin tsaro iri-iri wanda kuma wannan ga ya kara yin illa ga shalin tsaron kasar.
Ai illa ma ba karama ba musamman yanda muke cikin hali na haula'i na tsaro ta ko ina illan da yake yi ko kuma ma illan da yayi dan yanzu kaga ya fito cewa ma wasu abubuwan da ke daure mana kayin na maganar tsaro din nan ya nuna cewa wannan rishin jituwa saboda haka irin waɗannan rishin jituwa tsakanin manyan mutane waɗanda su ya kamata a ce su ke coordinating maganar tsaro shine ya kamata duk wani abu na tsaro ba da shawara da abinda zai je ya dawo aikin shi ne saboda haka ya kamata shugaban kasa ya san yanda zai yi ya kirawo su in zai za su ne za su ci gaba da yi mai aiki su ci gaba da yi mai aiki kowa ya tsaya tsakani ga Allah su bari ayi aiki yanda ya kamata su bari mutane da ke mutuwa da shan wahala a samu a gama wannan emergency abin yana da ban takeici amma duka kamar yanda na faɗa duk in an zagaya magana tana hannun shi shugaban kasa dan ayi mani ma uzuri in ka tambaye ni zan ce maka ni laifin ma na tura shi akan shi saboda bayan da za a yi a ce waɗannan suna aiki da mai ba shugaban kasa shawara da shi wannan wanda shine shugaban gudanar zuwa suna rikici wanda har ya kai ga ba a barin wani yayi aiki.
To kokarin jin ta bakin fadar shugaban kasar bai nasara ba domin lokacin da na tuntube shi babban mai magana da yawun shugaban kasar Mr. Femi Adesinawa ya shaida min cewa ba zai ce komai akan wannan batu ba. To kuwa irin wannan yanayi menene abin yi har ila yau ga Dr. Kabir Sofi?
Kowa ya tsaya akan iya hurumin aikinsa amma idan aka bari akwai korafi ko kuma wani yana ganin ana shiga aikinsa din to wannan zai iya shafar aikin tsaro din.
Bai sharhi kan sha'anin tsaro MI Usman yace babban abin yi a halin yanzu shine Shugaba Muhammadu Buhari ya dau mataki amma al'amarin da yake ganin da kamar wuya.
Maslahar da ake tunanin ya kamata a same ta a tsakanin shugaban ma'aikata na fadar wato gwamnatin tarayya Malam Abbakari da kuma mai ba wa shi shugaban kasa shawara a harkokin tsaro wato General Baba Gana Mangunu abu ne da ake kira wai da wuya kamar wuya wato wai gurguwa da auren nesa. Domin idan ka duba tarihin wannan rikici duk gabaki daya ba wani abu bane ya haddasa shi illa kowanne daga cikin su ba wanda yake tunanin cewa za a iya tuntube shi. Dama da farko Abbakari ne kowa ya san tasirin Abbakari a gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari. General Mangunu idan ka duba wato ya riga an bar wato tururuwa ne ta fuffuke to haga na Mangunu dai bayan zabe ya dawo kuma har yanzu shine wato ainihin yake rike da wannan mukami na mai ba wa shugaban kasa shawara a harkokin tsaro. To in ka duba gabaki daya tsari da matafiya irin ta gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ka dauka daga hafsoshin sojansa wato kusan a duk tafiyar da aka to a jami'an tsaro kusan zaka ga ai cewa ministan tsaronsa kawai ya canza dan Ali bayan shi kusan waɗanda duk aka faro da su sune dai ake tafa da su har ila yau. To a gaskiya duk sun riga sun karanta tunanin shugaban wato ba karamin abu zaka yi a cire ka ba saboda haka yanzu idan da wani abu da ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya fito to kamata ya dauki ya wato ainihin tsawata a tsakanin waɗannan guda biyu ko da bai kauda ɗaya ba ɗaya ba ko kuma da bai kauda su duka ba abu ne shi ma har ila yau din dai da kamar wuya gurguwa da auren nesa.
Abin da yake daurewa ƴan Najeriya kai shine General Baba Gana Mangunu da Malam Abbakari baya ga dukkanin su ƴan jiha ɗaya ne kabila ɗaya ne garuruwan su a baya sun fada hannun ƴan ta'adda na Boko Haram da wasu ke cewar kamata yayi su mai da hankali wurin farfado da zaman lafiya a yankunan nasu maimakon wannan sa'insa. masu sauraro duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aiki na Salihu Awwal wanda ya taimaka wurin tace wannan shiri da kuma sashen Hausa na muryar Amurka, Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu zama lafiya.
Gaida Hassan Maina kaina da wannan shiri nasa. Yanzu kuma sai wasu kadan daga cikin ra'ayoyinku da kuke kira kuna bar mana.
Assalamu alaikum, mai magana Radio Bebeji daga nan Sabo Ibadan. Ra'ayina shine ina fata dukkan jama'ar Najeriya amin iya ta yi sai da addu'a irin bala'i da yake aukuwa a arewacin Najeriya, Allah Ubangiji ya kawo mana saukinsa a bata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waɗanda suke haddasa waɗannan abubuwa Ubangiji Allah ka tura musu asiri, Ubangiji Allah ka ba mu zaman lafiya a arewacin Najeriya.
Assalamu alaikum, sashen Hausa Radio America. Mai magana Yusuf Babangaje mai fara da rubin daga jihar Jigawan Najeriya. Ina kira ga hukumar Kwastam ta kasa ko wancan shugaban Kwastam na kasa, yana da kyau mutumin nan da aka kama shi cewa yana amfani da ƴaƴansa mata guda biyu wanda kai ta kawo saboda yana da kuɗi, yasa aka kama uwar yaran nan aka kunne suka bada makudan kuɗi. To yana da kyau hukumar Kwastam ta kawo wannan mutumin Kwastam da aka kama yana amfani da ƴaƴansa mata guda biyu a hukunta shi hukunci mai tsanani kuma a kore shi daga aiki domin hakika yayi abin da ba daidai ba ko da amfalin ta kuma ko da addinin Kirista.
Assalamu alaikum, sahin Hausa na muryar Amurka. Mai magana dan kaka CEO mai gado da Katiba Kogwar kanawa karamar hukumar Jigawa jihar Kano a Najeriya.
Assalamu alaikum, mutanen Amurka. Ni ne zaba daga karamar hukumar mulki ta Arewa. To Allah muna roƙon wasu da an ka zaba su tausaya mu waɗanda sun ka zaɓe su talakawa da samari kuma don Allah a tare mu kawo mana mutane a tare shi mai.
To da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaicen, adadin sabon kamuwa da cutar murar nan ta coronavirus ya sake karuwa a lardin Hubei na kasar China zuwa yau din nan Juma'a, bayan cutar ta danyi sauki na tsawon kwanaki biyu a jere. To amma duk da haka dai adadin na yanzu shine mafi kankanta tun bayan ƙarshen watan Janairu. Wata alkaliyar kotun tarayyar Amurka ji Alhamis ta zartasma Roger Stone wani dadaddan dan jam'iyyar Republican kuma dadaddan yardace na hannun daman shugaban Amurka Donald Trump hukuncin daurin shekaru sama da uku a gidan yari saboda samunsa da laifin yunkurin hana majalisar dokokin Amurka gudanar da bincike akan katsa London din da Russia ta yi a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016. A halin da ake ciki kuma wannan cutar mura ta coronavirus na illa ga harkokin kasuwanci a wasu sassan duniya ciki har da Najeriya, inda dimbin yan kasuwa kan tafi China.
To masu sauraro, da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na hantsi. Sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin namu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Garba da ya tace ya karanto labarai, sai Salaman Abu wanda ya bada umarni, sai injiniyan namu na yanzu Jimmy Cook. Ni ce Aisha Tusule, ku ne lafiya.